daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 25 31 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya birnin Kwanne duk a jamhuriyar Niger. Sannan ko da yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanmu da dare da fatan kun huta lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya Niger wato 3:30 na yamma kenan a nan Washington DC 8:30 kuma agogon Ghana. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa ƴan majalisar wakilai a Najeriya sun tattauna kan batun miƙawa shugaban Gambia Yaya Jame ta yin mafakar siyasa a Najeriya idan zai miƙa mulki cikin ruwan sanyi. To ko me ƴan majalisar suka hango?
Su shugabannin suna tsoron idan sun ba da mulkin nan menene makomarsu musamman wajen bincike ko kuma ma ta kama da ɗauri.
Yau kan wannan batu za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon batun yi wa shugaban na Gambia ta yin mafakar siyasa a Najeriya idan har zai miƙa mulkin cikin ruwan sanyi? Lambar da za ku kira ita ce 2022056555. Sannan a jamhuriyar Nijar za ku ji ƙarin haske kan tattaunawar da ministan kiwon lafiya ya yi da masu ruwa da tsaki a sha'anin kiwon lafiya bayan da hukumomin ƙasar suka rufe wasu asibitoci masu zaman kansu. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. A cikin rahotonta na shekara-shekara da ta fitar a yau Alhamis, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce zaɓen shugaban Amurka mai giran gado Donald Trump tare da ƙaruwan wasu 'yan siyasa masu tsima mutane a Turai yana yin babban barazana ga siyasar ƙasashen yammacin duniya. Rahotanni mai shafi sama da 700 da ya nazari kan batutuwan take haƙƙin bil'adama a ƙasashe sama da 90 ya ce Trump ya samu nasara a zaɓe ta wajen nuna 'ya'yanta ƙiyayya da kuma rashin haƙuri bisa ga rahoton. Zaɓen na Trump ya nuna irin salon mulki na nuna ƙarfi wanda ake ganin irinsa a ƙasashe kamar China da Rasha. Rahoton ya ce Trump da wasu 'yan siyasa a Turai sun nemi mulki ta hanyar nuna wariyar launin fata, ƙabilanci da kuma ƙiyayya da kuma ɓangaranci. Daraktan hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da ake kira Kenneth Roth ya ce zaɓen shugaban ƙasa da na Donald Trump da shawarar ficewar Burtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai wani mataki ne na nuna bambancin launin fata da rashin haƙuri. A cewar rahoto, barazana ne ga demokuraɗiyya da kuma ƙaruwa da ake samu a lokacin da shugabanni masu tsima jama'a suke jan ra'ayin 'yan ƙasa suna nuna cewa bakin haure 'yan tsiraru su ne ke haddasa musu matsalolin tattalin arzikin ƙasa da kuma hare-haren ta'addanci da suke gani a ƙasashensu. Su kuma 'yan ƙasan a cewar rahoton sai su fara ganin cewa yanzu ne za su samu 'yanci saboda bisa ga rahoton suna ganin yanzu ne za a kare haƙoƙinsu domin a baya ana nuna wato a baya ɓangare ɗaya ba a kare su kamar yadda ake kare sauran mutane.
Shugaban ƙasar Djibouti ya ce shugabannin Afirka suna sanar da cewa zababban shugaban Amurka Donald Trump ba zai kula da Afirka sosai ba amma yana sa ran ƙasarsa ta Djibouti za ta ci gaba da kyakkyawar alaƙa da Amurka. Ya ce Afirka ba ta cikin tsare-tsaren ƙasashen waje na zababban shugaban na Amurka Donald Trump amma dai mu Djibouti muna da kyakkyawar alaƙa mai zurfin gaske da gwamnatin Amurka wanda ina kyautata zaton za ta ci gaba da ɗorewa, inji Ismail Umar Gule a wata hira da ya yi da sashin Somalia na muryar Amurka a yau Alhamis. Wannan ƙaramar ƙasa ta kasance a gabashin Afirka tana kuma karɓar baƙuncin dandalin sojin Amurka a nahiyar Afirka. A shekarar 2014 Amurka da Djibouti sun sanya hannu a kan wani shirin shekaru 10 na hayar fili da Amurka ta kafa sansanin sojinta na Camp Lemonnier.
Ana shan waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun fara taimakawa Zimbabwe a kan ɓarkewar zazzabin typhoid. Amma wasu masu ruwa da tsaki sun ce gwamnatin shugaba Robert Mugabe ba ta ɗauki wannan batu da muhimmanci ba. Jami'ai sun ce wannan cuta ta kama mutane sama da 200 a birnin Harare kuma ta riga ta kashe mutane 2, sa'annan kuma an gano ɓullar cutar a wasu sassa na Zimbabwe. Ministan kiwon lafiyan ƙasar da ake kira David wato Pariyatwa ya yi kira ga kasashen duniya da su taimaka musu kuma ya ambato irin manyan taimako da suka samu a lokacin bullar cutar kwalera a shekarar 2008 a wata hira da yi da ɗan jarida kakakin kungiyar likitocin Zimbabwe na kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da ake kira Fortune Yamandi ya ce gwamnati ba ta cika sharuɗan haƙƙoƙin jama'a ba a wurin kiwon lafiya wanda ke kunshi a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar.
A karan farko zaɓen shugaban Amurka Donald Trump ya amince cewa Rasha ta yi kutse a kwamfutar kwamitin zartarsuwa na jam'iyyar Democrat a yankurinta na yanka tsalandin a zaɓen shugaban ƙasar Amurka. A wani taron manema labarai na tsawon awa guda a jiya Laraba, sabon shugaban mai jiran gado ya musanta rahotannin da ba a tabbatar ba da su cewa Rasha tana da waɗansu bayanai marasa daɗi a kansa. A taron manema labarai na farko da yi tun bayan lashe zaben shugaban ƙasa, Trump ya amince Rasha ta yi kutse a kwamfutar jam'iyyar Democrat da nufin taka rawa a zaben shugaban ƙasa na ranar 8 daga watan Nuwamba da aka yi. Trump ya bayyana cewa China ma tana yi wa Amurka kutse, ya kuma ce kwamfutar jam'iyyar Democrat na ƙasa shi ne ya gaza kare kwamfutarsa. Trump ya musanta da kakkausar murya a rahotannin da ba a tabbatar da su ba cewar Rasha tana da waɗansu bayanai marasa kyau a kansa. Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara rahotannin namu ne daga jamhuriyar Nijar inda makonni biyu bayan da gwamnatin ƙasar ta rufe wasu asibitoci masu zaman kansu waɗanda bincike ya gano cewa suna keta dokokin gudanar da wannan aiki. Ministan kiwon lafiya ya tattauna da masu ruwa da tsaki a sha'anin kiwon lafiya domin sanar da su cewa gwamnati na kan bakatta har sai ta tsaftace wannan fanni. Daga yamai ga rahoton da Sulaiman Mumuni Barma ya aiko mana.
A ci gaba da daukar matakan sanya tsari a fannin kiwon lafiya musamman yanayin tafiyar asibitoci masu zaman kansu da dakunan sayar da magunguna har ma da makarantu masu zaman kansu da ke horar da jami'an kiwon lafiya yasa hukumomi kiran wannan taro domin tunatar da su ka'idojin aiki, inji ministan kiwon lafiya Dr. Idi Iliyasu mai nasara.
Kamar in ka doki karaman likita bai kamata a ce tana hoshi ba. Nauyi ai yara ta gwamnati kana hoshi mutane ba asimina na kake dibi a ciki ba. Ya kamata duk aikin da ake yi duk wata akwai lokaci akwai kamar bita ta wata akwai ta wata uku akwai wanda ake dur sahi abinda ake cewa maladi a declaration obligatory ya kamata duk likita mai zaman kanta in ta gano wani ciwo wanda ya kamata hukumomi su zani ya kamata wannan takarda ta aika.
Kungiyar mamallaka asibitoci masu zaman kansu ta bakin shugabarta Madam Kasim Haji ya Safiyatu ta yaba da matakin na hukumomin kiwon lafiya sai dai abin na bukatar ana sara ana dubin bakin gatari in ji ta.
Babu gaskiya wanda bai cikin ka'ida ya doki dan malatuma ya yi mishi magana. Rayuwa ba abun wargi bace. Na reda in baka da gaskiya an kake bi ka'idodi a rai amma kuma ni ba ni so a rai saboda rayuwa koma bayan kasa ce tunda in wannan likita tana da mutum 100 ko 200 ko 50 ko 5 ne ma an maida su bayan.
Dakunan sayar da magunguna na daga cikin wuraren da ake yi wa kallon masu gudanar da aiki cikin yanayi na kara zube. Saboda haka na tuntubi Dr. Zabawo Majalle Ahmadu kusa a kungiyar masu sayar da magunguna farmasiyen.
Karatun farmasi ko mutum bai bazai shekara 5 bayan ya samu bakade. Mutum ya shiga karatu ya zo ya bude farmasiyen shi duk sahiya dan zaka wuta mutum 30 ko awa 1 ma sai ka samu wanda zai tsaya diba maka kanka sai ka dauke ma farmasiyen ma wanda zai tsaya ya zamna in baka nan. Kenan mu ba mu da wani farga tunda muna da takardunmu.
Jami'an fafutukar da suka halarci wannan taro sun lashe takoban zuba ido akan wannan shiri. Nuhu Muhammadu Arzika shine shugaban kungiyar MPCR.
Kundin tsarin mulki na ƙasa ya kwatanta cewa ɗan ƙasa duka na da incin in bai da lahiya a bisa magani. Yanzu yau akwai da dama in ba su da lahiya ba sai yanzu suna ba. Kuma ko sun je babu kuɗi in ba ka da kuɗi yau kuma sai ka mutu gidan likita ko ta gwamnati ko ta firize. To ya za a iya ce ƙasar da muka ce ƙasa mai jinƙai. Mun ce principe inta justice social de solidarité nationale kenan ya kamata a tausaya ma juna.
Ministan ya gargaɗe waɗanda suka tabbatar da ba su da izinin gudanar da aiki a wannan fanni su gaggauta rufewa kafin zuwan jami'an bincike don kauce huskantar matakin da a ƙarshen watan jiya ya rutsa da wasu asibitoci masu zaman kansu waɗanda aka rufe saboda sabawa ka'idodin aiki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai batun rikicin siyasar kasar Gambia. amma kuma za mu ɗauko bakin rahotanni daga Najeriya, inda 'yan majalisar wakilai a Najeriya suka tattauna kan batun mikawa shugaban Gambia Yaya Jame ta yin mafakar siyasa a Najeriya idan har zai mika mulki cikin ruwan sanyi. Wannan kuduri da 'yan majalisar suka fara tattaunawa a kai shi ne yunkuri na baya-bayan nan da ƙasashen yammacin Afirka ke yi da kokarin rarrashin shugaba Jame kan ya amince da shan kayan da ya yi a zaben watan Disamba. Wakilin mu Madina Dauda ta tattauna da ɗan majalisar wakilai Honorable Muhammad Gausu Boyi da ke wakiltar mazaɓar Ringim da Taura a jihar Jigawa, inda ta fara da wannan tambayar.
To, a majalisar wakilai yau kun yi muhawara akan abubuwa da dama. Bari mu ɗauko da farko kan batun shugaban Gambia mai sauka, Sheikh Yahaya Jame. Me ma ya fara kawo maganin Gambia?
To, za mu iya tunawa akwai lokacin da shugaban ƙasa President Muhammad Buhari zai kawo mana budget. An yi magana cewa za mu zauna da shi karfe 10, sai aka ce ai yana Gambia wajen sulhu. To, wannan ta sa duk muka gano cewa wayanda ba su san ma da matsalar ba suka sani. To, kuma sai muka ga irin abin da suka taru a matsayinsu na shugabanni da ƙungiyoyi na ECOWAS da sauran mutanen da suka yi ta shiga tsakani. Alhaji Dr. Yahaya Jame cewa ya yadda da zaben da aka yi domin ɗorewar demokuraɗiyya, kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. To, shi ne akwai abubuwa na da za a yi tuntuntuni a ciki. An samu rigingimin nan da dama, wadda kuma daga ƙarshe su shugabannin suna tsoron idan sun ba da mulkin nan menene makomarsu, musamman wajen bincike ko kuma ma ta kama da ɗauri ko kuma in ma an kafa musu kotu a Afirka ana zuwa har da irin kisa ma. To, wannan ce muke ganin kowannan ce take hana shi Alhaji Dr. Yahaya Jame ƙin ba da ko kuma ba da yadda da wannan mulki ko kuma sakamakon zaɓe. Shi ne wani daga cikin 'yan majalisarmu ya kawo motion cewa me zai hana majalisarmu ta shawarci shugaban ƙasa ya masa tayi na mafaka ko wurin zama a Najeriya. Domin idan ya samu wannan, to ya san cewa Najeriya ƙasa ce kamar uwa mabba da mama, kuma ta shayi ga mutane daban-daban, kuma an sami zama lafiya. Wannan ce ta sa aka kawo wannan motion, kuma muna sa rai cewa idan shugaban ƙasa ya yarda ya mata yin shi ma, kuma idan ya yi tunani zai karɓi wannan tayi domin a samu ɗorewar demokuraɗiyya, a samu zaman lafiya a Gambia.
Me yasa kuke ganin cewa shi Dr. Yahaya Jame da ke Gambia zai karɓi shawara irin ta, ku ganin cewa dukkan matakan da ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma, wato ECOWAS ɗin, bai ma girmama su ba, bai amince da shawarwarinsu ba, bai kuma bi umarninsu ba, me yasa kuke ganin zai ɗauki naku da muhimmanci?
To, muna tunanin shi Dr. Yahaya Jame ai mulkin nan bai yadda ya sauka ba, kuma bai gano illar ƙin yadda ya sauka ɗin ba. Wataƙila zaman da ya yi da shugabanni da ƙin bin umarninsu zai iya zama ya yi karatun tanutsu, domin ya san yadda aka yi da shugabannin da suka yi wannan kunnan ƙashi ɗin, ko suka yi shakulatin ɓangaro da shawara da kuma yi musu tayi don a zauna lafiya. Ai, daman shi kamar rigima, kamar faɗa ne. Wani lokacin idan ana faɗa aka ce daga farkon faɗa aka zo rabiya, to ba a suka rabuwa ba, amma aka nausu aka yi gumurzu da ka zo ka taɓa kowanne sai ya yadda. So, tunaninmu a yanzu ya yi wannan karatun ta nutsu, idan an masa wannan tayin da izinin Allah zai iya karɓarsa.
Honorable Muhammad Gausu Boyi ke nan ɗan majalisa a majalisar wakilan Najeriya a tattaunawa wasu da Madina Dauda. Yau kan wani batu za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon batun yi wa shugaban na Gambia ta yi mafakar siyasa a Najeriya idan har zai miƙa mulki cikin ruwan sanyi? Kafin mu buɗe layukanmu, bari mu shakata da wannan waƙa.
Mubiya ta Kano mun shige Naija, sun ɗau mulkin kai ba wani ja, in ja don sun kawo hijja. ne mai daraja hamani aboki afuwaja daga nan muzi ya race a fabolta su ma cando sun yayanta musa yau sun sabunta more zumai sun sa da zumunta ya me gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu ce fadar abijan maga ga fufuya.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Kada dai amanta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Yanzu gogana cewa karfe 4 ne amma ne sura minti 16. Ga kiran mu na farko daga Kaduna. Wani ne kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Abubakar, afisan da Malam Cinkare, karamar hukumar Kobo.
To muna jin ka Malam Abubakar.
To na ji dukkan abin da ake so akwai tunada akai Allah ya saka muku da alkhairi. To gaskiya ainihin wannan rigima da kasar Zambia to gaskiya wannan abu da nan majalisa ta shiga wannan abu gaskiya abu ne mai muhimmanci tunda kasancewa idan a ce hankalin shugaban kasa Buhari yana ainihin can to su suna son kamar yadda suka yi bayanin hankalinsa ba yana wajen su bane kaga ba za a samu matsala hakan da aka yi gaskiya da a samu fakan a bashi in ji hajji a jamaicin to wannan za a samu maslaha kuma ita Najeriya za ta data zama wata babbar kasa a wanda ba na Afirka ba duniya gaba daya za su ainihin jingina mata. Allah ya sa wannan abu ya kasance sosai daga Abubakar da Abusin da Malam cikin kare.
To madan Allah mun gode Malam Abubakar daga Kaduna. Bari mu je a Maiduguri jihar Borno. Wane ne kan layi?
Malam Aliyu ne yake magana daga Maiduguri.
To muna jin ka Malam Aliyu.
Gaskiya dama Najeriya ba karamin kasa ba ne, dama ta saba karban mutane akan irin wayannan abubuwa don a jara Afirka don ta taba karban idan mutane ba su manta ba kaman Josh Taylor. So don saboda haka wannan abu ne wanda muke maraba ya faru ko da yaushe, duk wani abu da zai jara Afirka a zo a yi don a samu cigaban duniya gaba daya. Assalamu alaikum.
Kamar Allah mun gode Malam Aliyu daga Maiduguri. Wane ne kan layi kuma? Hello, kana tare da mu?
Ya, kuma na ba da goyon bayan kayan da aka yi ma shugaban kasar Gambia a bayan mataki Najeriya. Don a gaskiya duk wanda ke fargaban ya sauka daga mulki a ce an kama shi an kode cikin shi, to yana da kyau a bayan mafaka wani wuri ya samu kwanciyar hankali.
Kuma da Allah mun gode Malam Aliyu daga Maiduguri.
Naziru daga Kandi.
To Malam Naziru mun gode kwarai da gaske. Lambar da za a kira dai ita ce 202-205-2655. Yau muna tattaunawa ne kan batun tattaunawar da 'yan majalisa suka yi ta wakilai na kokarin a ga ko za a iya baiwa shugaban Gambia taimafaka siyasa a Najeriya idan wato har zai mika mulki cikin ruwan sanyi. Wa alaikum salam. Wane ne kan layi?
Adamu Jumba ne daga Alkaliri Bochester Lok.
To muna jin kama Malam Adamu.
Yawwa, shawaran da ainihin 'yan majalisar nan suka bari wannan ni ina gani ita ce daidai. Har in an bashi wannan ina gani sun lallace shi dai aka yi nasara ya dawo nan in dai zamo da kwanciyar hankali a wannan kasa.
Tumar
Allah. Na fatan wannan shine shawari na.
Tumar Allah mun gode a Malam Adamu daga Bauchi.
Eh, ko da yake ni ba ko ne yau ne na fara shiga wannan live.
Allah sarki, to muna matukar farin cikin kasancewa da kai tare da mu kuma da ka same mu a wannan lokaci. Muna godiya kwarai da gaske. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Ga wani kira mun kuma samu daga Bauchin. Wane ne kan layi?
A mawon shi ba ne Mariga ne.
Ina?
Mariga lokacin da ne ga su.
Yau,
to. Mana ma ne Bala Bisai.
To, muna jin ka Malam Bala.
ra'ayina akan maganan tattaunawa da ƴan majalisa suke yi.
Na'am.
Akan maganan ya jami. Duk hanyar da za a je a samu sai yana da kyau haka nan. Saboda ba su a kimashi a sa kuma ƙasa cikin wani rigima. A yadda suka yi ƴan majalisa ne ma yana goyon bayan su ɗauki su lafiya. Allah sa ku kansu lafiya.
To sai mu ce amin a Malam Bala daga Mune da godiya.
Malam Bala ɗan yaya.
To mun gode ƙwarai Malam Bala ɗan yaya daga jihar Niger. Ga kira mun samu daga Fatiskum. Wane ne kallai? Na Fatiskum kana jin mu? To ina ga kaman hankalin shi ma baya nan wanda kira mu daga Fatiskum. Lambar da za a kira ita ce.
Alhamdulillah wannan abin da ya cancanta ai kenan.
Eh wane ne ke magana?
Chairman ne ɗan baro daga Fatiskum.
Chairman to ai ka kira mu kuma kana wata harka daban. Akwai mutane kuma da dama akan layi. Muna jin ka ci gaba.
Eh shine nace shawaran da ƴan majalisar Najeriya suka yi aka ba wa Adamu Baro mafaka.
Ba Adamu Baro shi ake cewa ya lashe zabe shi kuma ya jami yake amincewa da yake kan mulki. Eh muna jin ka.
Eh to wannan shine dama abin da ya kamata shi ma ya bada hadin kai maza maza ya gaggauta yin haka an san wannan tayi domin shine mafi alkhairi gare shi.
Amma chairman baka ganin wasu za su ga kaman in ya zo din ba zai samu cikakken kariya ba idan ya zo Najeriya za a iya zuwa a iya kama shi ko kuma a bada wani samaci da zai tilasta cewa lallai sai an kama shi daga wata kasa daban ko kotun hukunta manyan laifuka.
To wannan abu ne dama da shi ma ya tsokalo ai sai dai ya haƙuri da abin da ya yi kawai don wannan ɗin Hausa suka ce wai rama cuta ga macuci.
Amma me yasa ka faɗa akwai abin da ya yi ya yi wani laifi ne?
To ai tun da kaga shi ya cikinsa ne ya ɗurura mutum ya yi mulki shekara 22 kuma don an zo an kada shi zaɓe kuma ya zo ya amince daga baya ya zo ya nuna cewa bai amincewa ba. To ai ya tunda wani laifinsa ne da ya yi shi yasa. Yake neman kuma ya abin nan.
To madalla mun gode chairman kenan daga Fatiskum jihar Yobe ga kiranmu a wani kira daga Kaduna. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Barkanku da warhaka. Sunana Murtala kuma ina kiranku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Malam Murtala a gurguje kai ne na ƙarshe.
To madalla gaskiya ni dama ba fanga dalilin da zai sa mu a takura masa ba. Duba kowa ya san ya mulki kasar nan cikin zaman lafiya ba rikici ba komai kuma shi da kanshi da bai so ya zabe mai kyau ma ba zai fito ya kafa kaga aka nuna cewa hukumar zabe bai shiga harkar ta ba sai aiki amma sai ga an masa wani abu da ba daidai ba. To abin da kawai da muke fata shine cewa shi mai girma shugaban kasar mu mun san mai adalci ne kuma in ya ji yadda ya amince a bashi masauka a Najeriya da cewa ba za a zo a masa yadda aka yi macen selo ba to kaga in aka yadda aka yi masa irin haka sauran kasashe za su ce to
mun gode a Malam Murtala kaman afuwa lokaci ya kure da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Najeriya ta koma matsayin ta 50 a jadawalin mafifitan kasashe a fagen ƙwallon ƙafa a duniya na hukumar FIFA na watan nan na Janairu. Kasar ta kuma cira da mataki ɗaya a sama inda ta kasance ƙasa ta bakwai a fagen tamola a nahiyar Afirka ƙasa da Senegal da Cote d'Ivoire da Masar da Tunisia da Algeria da kuma Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. To sai dai zakarun na Afirka har sau uku suna da ƙarancin damar ɗagawa sama a wata mai zuwa na Fabrairu sakamakon rashin su a gasar cin kofin nahiyar Afirka ta bana da za a soma jibi a Sabara a ƙasar Gabon. A matakin duniya dai ƙasashe 34 na sama suna nan kan matsayinsu ba sauyi inda ƙasar Argentina take ta farko a duniya, Brazil ta biyu, ƙasar Jamus kuma ta uku. Ƙasar Algeria ta maye gurbin shahararren ɗan wasanta da ke fama da rauni Safir Teda da matashin ɗan wasa Ismail Banaka da ke taka leda a club ɗin Arsenal ta Ingila a jerin ƴan wasanta a gasar cin kofin nahiyar Afirka. Teda ya sami rauni ne lokacin da ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar take atisaye a ranar Larabar da ta gabata a shirye-shiryen tashin su zuwa ƙasar Gabon. Ismail Banaka ɗan shekaru 19 haifaffen ƙasar Faransa ne ya kuma taɓa bugawa ƙasar ta Faransa wasa a rukunin ƴan ƙasa da shekaru 18 inda aka bayyana shi da haziƙin matashin ɗan wasa. An haifi mahaifinsa ne a ƙasar ta Algeria yayin da mahaifiyarsa kuma a ƙasar Morocco, lamarin da ya bashi cancantar bugawa ƙasar ta Algeria wasa. Ƙasar Algeria dai tana a rukunin biyu ne a gasar ta cin kofin nahiyar Afirka tare da ƙasashen Tunisia da Senegal da kuma Zimbabwe. Hukumar kwallon kafar kasar China da kuma hukumar kafafen yada labaran kasar sun jinjinawa matakin hukumar kwallon duniya wato FIFA na fada da yawan kasashe a gasar cin kofin duniya daga 32 zuwa 48 daga shekara ta 2026. Shugaban hukumar kwallon kasar ta China Chai Jinhua ya bayyana lamarin a zaman wata dama ga kasar ta China domin cimma muradinta na komawa sahun gaba a sha'anin ta maula. Ya ce duk da yake da sauran tazarar lokaci zuwa shekarar ta 2026, to amma matsayar kade da aka cimmawa za ta soma taimakawa kasar wacce yanzu haka take a matsayin ta 82 a duniya a jadawalin hukumar FIFA. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kasar Amurka ta yi Allah wadai da kakkausan lafazi akan mummunan harin mota da wani dan ta'adda ya kai kwanan nan a birnin Kudus. Sojoji hudu sun mutu, ciki har da wani dan kasar Amurka, wasu su 17 kuma sun jakkata. A lokacin da wata babban mota da wani balarabe dan ta'adda ya tuka cikin wani gungun sojoji dake dab da wajen filin Armon Henatiu a kudu maso gabashin birnin na Kudus ranar 8 ga watan nan na Janairu. An ayyana mutuwar sojoji mata guda uku da wani namiji guda ɗaya nan take a inda aka kai harin. A cewar rundunar tsaron Isra'ila, wasu kuratan sojoji guda biyu su ma sun samu munanan raunuka, haka kuma wasu manyan sojoji da kuma kurata 15 su ma sun jikkata. Prime Minister kasar Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya kai ziyara wajen da aka kai harin tare da ministan tsaron kasar Avigdor Lieberman jim kadan bayan faruwar harin. Ya ce an san wanda ya kai harin, daga baya an bayyana sunansa Fadi Alkambar, wanda ya fito daga wata unguwa da ke kusa da birnin Kudus. Muna yakar wannan annobar kuma za mu magance ta. Za mu murƙushe ta'addanci kamar yadda muka daƙile wasu hare-haren a cewa Prime Minister Netanyahu. Da yake magana da manema labarai bayan harin, magajin garin birnin Kudus Nir Barkat ya ce abin takeici, ƙetar 'yan ta'addan da ke da niyyar yin amfani da kowace irin hanya don su kashe Yahudawa su kuma dagula harkokin yau da kullum a babban birnin Isra'ila ba ta da iyaka. Tabbas babu wata hujja akan waɗannan munanan hare-haren na rashin hankali, a cewar mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Tona. Muna tare da masu fifita ta'addanci yanzu da ma kowane lokaci, kuma muna kira ga kowa da kowa da siya da sakon cewa ba za a taba amincewa da ta'addanci ba. Muna kuma jimami da addu'a ga iyalan sojojin Isra'ila hudu da aka kashe. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wannan kuma shine labarin mu a takeice.
Na shekara-shekara da ta fitar a yau Alhamis, kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce zaɓen shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump tare da ƙaruwar wasu 'yan siyasa masu tsima jama'a a Turai yana yin barazana ga siyasar ƙasashen yammacin duniya. Rahotanni mai shafi sama da 700 da ya nazari a kan batutuwan take haƙƙin bil'adama a ƙasashe sama da 90 ya ce Trump ya samu nasara a zaɓe ta wajen nuna 'ya'yanta da ƙiyayya da kuma rashin haƙuri. Bisa ga rahoton, zaɓen na Trump ya nuna irin salon mulki na ƙarfi irin waɗanda aka saba gani a ƙasashe kamar China da Rasha. Shugaban kasar Djibouti ya ce shugabannin Afirka suna sane da cewa shugaba Donald Trump ba zai kula da Afirka sosai ba.
Masu roba kida abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau baki daya. Sai kuma gobe idan Allah ya kama za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa da Sa'ida Hamdun da ta hada mana shi wannan shiri, sai injiniya mu Mr. Chan. Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.